محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يودرسون مع موقع مع 20 دقيق. نعم، وندى مكين فأونا الرانا تشابير جوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبودة قويه إذا 20 دقيق وندى ذاك إذا تقص. نعم، جواتن تقص جواتن ترى ميلادية دبودية شدة. بام كرن تباب الوضوء من نفس الفرج، وكو بابي ديكي مجنر من الولاء سبودا شافا إدم في شاكي يشاكي جبنسا، وكو وجدتي من الولاء إدم في يشاكي فرجنسا. الفرج أنا أمتاني دشي جمتي دنمج باكي دشيني الأورا gaban mutum ko gabansa ko gaban mace dukkaninsu farj ake ce musu, ana ce musu farj. Duk da yake asali din na mace shi ne asali a kan sanya masa suna da alfarj, domin alfarj yana nufin rami ne, kuma wannan shi ne sifar a gaban mata. Wannan ci gaba ne a kan jerin zanen abubuwan da suke warware alwala. Imam Malik a wancan darasin ya kawo mana babin yin alwala saboda fitar maniyyi. Mun ga magana a kai da kuma awar hali ne mutum ba zai yi alwala ba idan maniyyi din ya fita daga gare shi. Sannan kuma yanzu daga cikin sabubban da suke wato kare alwala akwai shafar farji. Mutum ya shafi azzakarin, namiji ya shafi azzakarinsa. Domin abubuwan da suke kare alwala iri biyu ne. Akwai abin da yake kari hadas kenan, kari wanda yake abin wanda yake fita daga jikin mutum, shi ne wanda yake fita daga gaba ko bayan mutum. To sannan kuma akwai sabagi, wato shi dalili ne, shi ba karin ba ne amma dalili ne na kare. To daga cikin sabbin baɗin akwai wannan shi ne barci. To akwai wanda yake ba harij ba ne, ba abinda yake fita ba ne, ba kuma sababin abinda yake fita ɗin ba ne. To wannan shi ne ya haɗa da mutum ya shafi azzakarinsa da kuma shafar ma mutum ya shafi mace ko kuma ridda wal iyadu billah. A cikin mafiya yawan a cikin waɗansu daga cikin waɗannan abubuwa akwai saɓani tsakanin malamai, kamar yadda za mu gani. Imam Malik ya fara da hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake shi ne ladabi wajen kowace matsala a kafa hujja da ita da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. عبيد الله يتي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. إمام مالك يروي ون حديث عند جمال موسى القالم مدينة شين أبي عبد الله عن القالم مدينة أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. جداني نقلني ون دا كاكنس عمرو بن حزم ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa littafi wanda ya kunshi hukunce-hukunce na addinin musulunci, wanda wannan littafin ƴaƴan gidan suka rinƙa gadansa har ya yaɗu cikin malamai, ya shahara ko malamai suna hukunci da abin da ke cikin wannan littafin. Shi Abdullah ibn Abi Bakr yana daga cikin malaman Madina wanda suke masana fiqhu da kuma yawan riwayar hadisi, kuma ya jibinci alƙalanci kamar yadda mahaifinsa Abu Bakar ibn Amr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm shi ma ya kasance alƙalin Madina. Shi mahaifinsa shi ne wanda ya rubuta, wanda Umar ibn Abdul Aziz ya tura shi ya aika masa kan cewa ya tattara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce, ya dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke wajen hadisan Aisha da ta rawaito daga wajen mashhuran almajiranta, ya tattara su domin yana gudun saboda rasuwar malamai, yana gudun wato bacewar ilimi. Saboda haka shi dai wannan malami na Imam Malik daga gidan ilimi yake shi ne ya rawaito wannan hadisi, yace sami'a Urwa ibn Zubair, yaji Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam dan Aisha radiyallahu anha, danyar Aisha kenan, in nace danta ina nufin danyarta, yaqul yace dakhaltu ala Marwan ibn al-Hakam, na shigo wajen Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As ibn Abi Umayya al-Umayyi dan ammi Uthman ibn Affan, waɗansu suna cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amamatiya yawan malamai sun kora wannan, sun ce ba sahabi ba ne bal daga cikin manya-manyan tabi'ai ne, yana daga cikin masana malamai ne, domin kana gani suna tattauna ilimi da irin su Urwa ibn Zubair. Saboda haka malami ne duk da yake mai mulki ne, a lokacin shi ne gwamnan Madina a ƙarƙashin Muawiya, ya yi gwamnan Madina a ƙarƙashin Muawiya, a lokacinsa kuma yana daga cikin abubuwa da ya yi na ilimi bayan wannan ƙissar, wadda ita kanta wannan sunnar da ya tabbatar ta yi magani, ta bayyana wani wata sunna wanda da yawa ba su santa ba, wannan hukuncin da hadisin ya ƙunsa. Yana daga cikin ƙoƙarin da ya yi sha'anin harkar ilimi a Madina, rizumar da ake ta yi, an yi rizuma a Madina tsakanin malamanta akan wanda ya yi jarirai da janaba a cikin watan Ramadan bai yi wanka ba, shin azuminsa ya inganta ko azuminsa bai inganta ba? Mutum ne ya sadu da iyalinsa, ya kwanta bacci bai tashi ba sai da alfijir ya fito, ka ga ya wayi gari kenan da janaba a jikinsa, to zai iya ci gaba da azuminsa ko azuminsa ya warware? To Abu Huraira ya yada yana fatawa cewa in yayi haka ba shi da azumi. Waɗansu kuma suka ce su bai taɓa jin wannan magana ba. To shi Marwan a lokacin yana gwamna a Madina shi ne ya maganin wannan rigima, ya tura ya ce a je a sami Ummu Salama da Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya yarda da su, su bayyana menene gaskiyar al'amari akan wannan matsala. Dukkaninsu suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana waye a wannan gari, yana waye masa da janaba wadda ba janabar mafarki ba, wato janaba ta saduwa da iyali, sannan kuma ya ci gaba da azuminsa a cikin watan Ramadan. Saboda haka aka je sai Marwan ya tura ma Abu Huraira, yake to Abu Huraira ku gaya masa karin na take ji yayi fatawa da wannan fatawar tasa, domin ga ilimi ya zo na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan a nassin hadisi ya zo to babu zancen kuma wane ya ce ko wane ya ce. Sai yake to ai dama ni ma ba cewa ni ina da hujja ba, ni ma Fadl ibn Abbas ne ya gaya mu, ni ma Fadl ne ya gaya mu. To wannan yana ɗaya daga cikin wato kyawawan abubuwa da Marwan ya yi. Malamai suna suka a kansa, har sun yi suka a kan Imam Bukhari da ya yarda da shi har ya rawaito hadisi daga wajensa, domin yana daga cikin mutanen da suke da riwaya a cikin sahihin Bukhari, duk da yake wannan hadisin baya cikin sahihin Bukhari, amma dukkanin mutanen da ke cikin isnadin mutane ne waɗanda suke a wajen Imam Bukhari, kowannen su jigo ne da za a iya hujja da shi a hadisi. To malamai sun yi su, waɗansu daga cikin malamai sun soki Imam Bukhari cewa dan me za ka yi riwaya daga wajen Marwan ibn al-Hakam, saboda na farko dai Marwan ibn al-Hakam lokacin da Sayyidina Uthman ya zamanto amirul mu'minin, Marwan shi ne sakatarensa, kuma ya kasance haɗintarsa yake yi, hatimin Sayyidina Uthman a hannunsa yake, sai ya rubuta wasiƙu daga Sayyidina, ya sanya hatimi ya ce daga wajen Sayyidina Uthman yake, ya aika safsa a rinƙa yin abubuwa ba da yawun Sayyidina Uthman ba. wanda irin wannan ha'inci yana ɗaya daga cikin abin da ya harzuka mutanen Misra suka fito suka zo suka shiga cikin ƴan tawaye da suka yi gundumbalin kashe Sayyidina Uthman. Sannan abu na biyu, bayan an kashe Sayyidina Uthman, shi Marwan yana cikin rundunar wani bangare daga cikin musulmi da suka fita suka je su yaƙi da ƙarfi da yaji su nemi Sayyidina Ali ya fitar ya sallami ya miƙa musu waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman, yaƙin Jamal da ake cewa, wanda har Aisha ta je tana kan raƙumi, don haka ne ma ake ce masa yaƙin Jamal. To a cikin yaƙin Marwan ibn al-Hakam da yaga an ji masa ciwo kuma yana jin tsoron cewar wato a in yaƙin ya ci gaba shi ma zai halaka, sai ya kashe Talha. Talha ibn Ubaydillah at-Taymi, ɗaya daga cikin sahabbai goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna, sai ya ɗauki kibiya ya harbe shi ya kashe shi, wanda kisan Talha shi ne ya kawo ƙarshen yaƙin. To aka ce wanda ya zamanto haka, ta yaya za a yi a ce adalci ne da har za a karɓi hadisi a wajensa? Saboda haka suka aibata Imam al-Bukhari a kan cewa dan ne zai yarda da shi har ya rawaito hadisi daga wajensa. To hujjar Imam al-Bukhari shi ne cewa ai ba shi ya fara ba, ga wanda ma suka fi shi a ilimin hadisi ɗaya irin su Imam Malik su ma sun yarda da shi. Ga shi dai a cikin littafin Imam Malik, Malik ya kawo shi a ciki. Kuma in aka tambayi Imam Malik kan wani mutum amintacce ne ko ba amintacce ne ba, sai ya ce ka gan shi na ambace shi a cikin littafi na, in adami ne to yana cikin littafi na. Saboda haka inda Imam Malik ya rawaito hadisi daga mutum ya ambace shi a cikin muwaffa, to wannan dalili ne akan cewa Imam Malik ya yarda da shi. Kuma sannan shi kansa bayan haka shi Urwa ibn Zubair ya ce ba ma tuhumar Marwan ibn al-Hakam wajen yin ƙarya a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya rawaito hadisi daga Uthman ibn Affan akan bayanin falalar Zubair ibn al-Awwam. Saboda shi Marwan ya zo yana gaba da Abdullahi ibn Zubair, saboda haka tunda yana gaba da Abdullahi ibn Zubair, duk abin da zai nuna alherin gidan Az-Zubair ibn al-Awwam ba zai so shi ba. To kasancewar wannan bata hana shi, wannan kiyayyar bata sa shi ya ƙi faɗar ingantacciyar riwaya ba, ya nuna kan cewa a wajen hadisi ba abin tuhuma ba ne. To in haka ne kuwa, malaman hadisi sun ce dole mutum ya zamanto adali, kuma wanda ya yi haka har ya kashe ɗaya daga cikin ashirar mubashirin bil janna, za a ce masa adali? To shi ne dai daga cikin wanda suka yi ƙoƙari su bayani akan wannan, akwai Al-Hafiz Ibn Hajar yace babban kyakkyawan abin da uzurin kawai da za a yi masa shi ne cewa tawilu yayi tawilinsa ne ya sanya shi har ya kashe Talha, kuma ya tuba daga wannan. Saboda haka tunda kuma wannan aikin nasa bai yi tasiri a wajen gaskiyarsa ba wajen riwaya, wanda yake shi ne babban abin da malaman hadisi suke nema, to wannan ba zai yi tasiri a kan riwayarsa ba. Ala ayyati halin, shi dai Marwan ibn al-Hakam da ya rawaito wannan hadisi ba shi ne kadai ya rawaito wannan hadisin daga Busra binti Safwan ba, kamar yadda za mu gani. Daga baya lokacin da ƴaƴan Yazid ɗan Muawiya suka ƙare, Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya da ya mutu bayan kwana 40 da zamantowa da karɓarsa mulki, sai shi Marwan ya je abin nan ya yaƙi shi mutumin Bani Sihir da ya karɓi mulki a Damascus, ya je ya kashe shi ya karɓi mulki. Sham ta zo ƙarƙashinsa, Misra ma ta zo ƙarƙashinsa, amma bai daɗe ba a cikin mulkin nasa, ya mutu. Ya wasiya cewa bayansa ƴaƴansa Abdulmalik ibn Marwan da Abdulaziz ibn Marwan su zamanto su ne za su mulki wannan al'umma. Saboda haka yana daga cikin khulafa'u Bani Umayya, yana daga cikin khalifofin Bani Umayya. to shi Marwan ibn al-Hakam wannan hadisin kamar yadda nake muku ya faru ne ya rawaito shi ne a yayin da yake janna a Madina ruwa ya shiga wajen sa kamar yanda yake babu laifi malamai su shiga wajen masu mulki domin bayyana gaskiya domin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar da nasiha da bayanin ilimi kaga abin da ya san shi ba ya je neman fili ba ne ba ya je neman kungila ba ne yake tazakar na mun je mun yi muzakara ta ilimi tunda shi kansa Marwan ɗin ɗalibin ilimi ne ba irin shugabannin manzanni na yanzu a ce wannan ai sai su malam in aka ce ma mai mulki aka ce masa akramaka Allahu sai ya tura masa a kare ce abin nan waye ga maka ni akramaka Allahu shi ba ba aka ajiya masa wannan ko yankin masu mulkin ba haka suke ba sun fara ilimi din da kuma mulkin haka ma ɗansa Abdulmani ibn Marwan haka yake ya yake sai ya shiga wajensa fatazakarna ma yakunu minhu nubu sai muka yi muzakarar ilimi muzakarar ilimi abin da ake nufi da muzakarar ilimi shine ka kawo mas'ala ka tambayi abokinka ya amsa shi ma ya tambaye ka wato ku rinka tattaunawa kuna kowa yana kawo abin da yake da shi ne ilimi ana ƙarar juna ba musu ba ba mujadala ba wannan shine muzakara muzakara kowa ya kawo malaman hadisi da yanne suka ɗauko da sai ga mutane sun zauna kowa ya kawo alal misali su ɗauki hadisan da suka zo wato riwayoyin hadisin Usman na sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo isnadinsa wannan ma ya kawo wani isnadin kowa yana kokari ya kawo wani isnadin wanda ɗayan bai sani ba to wannan haka ake muzakarar ilimi yake sai muka yi muzakara akan menene yake wajarsa alwala ma ya kuni min hulubu faƙala Marwan sai Marwan ya ce wa min nafsi dhakarin wudu ana yin alwala daga shafan farji daga shafan azzakari faƙala Urwa ma alimtu hadha ai ban san wannan ba kaga wanda yake nuna cewa ba baƙo ba ne ka ga malami komai yawan iliminsa ya zama to wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙoye masa Urwa ya fi Marwan ilimi domin Urwa ta bilis Jubair yana daga cikin alfuqaha as-sab'a yana daga cikin malamai faqihai guda bakwai na Madina wanda ake komawa ya zuwa ga ƙaulinsa akan duk wata matsala da ta zo ta fatawa shi kuma Marwan ibn al-Hakam bai kai shi ba ko kaɗan a ilimi duk da yake shi ma malami ne amma ta ga ya san sunnar da shi Urwa bai sani ba kuma bai yi girman kai ba ya ce ba haka ba ne ba haka ba ne domin a dunnan ana akwai ƙa'ida da malamai suke cewa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba ka ce ban sani ba ba hujja ba ne ka ce babu akwai baka sani ba amma don baka sani ka ce a babu wannan to wannan shi ne jahilci in kai haka ka zamanto shi ne wanda ake ce ma jahili murakkabi baka sani ba baka san baka sani ba tunda ka ga korewarka da kai inda ka kore ne bisa ilimi to da shi kenan kana da yanci amma baka sani ba kuma baka san cewar abin yana nan ba to kaga ka zama to jahilci ma to yana da mataki biyu sai an sanar da kai cewar inkarin da kai kuskure ne sannan a sanar da kai kuma kan cewa abin da kai inkarin ya tabbata to da haka mataki biyu za a bi da kai amma idan kace ban sani ba to wannan jahilci ka ne sai kini mataki ɗaya ne kawai sai a sanar da kai sai ce ban na alimtu hada ban san wannan ba faqala Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam yace akhbaratni Busrat bint Safwan annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul idha massa ahadukum dhakarahu falyatawadda sai ce to Busrat bint Safwan ta ba ni labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku ya shafa azzakarin sa yayi alwala wannan kaga kenan hujja ne tunda wannan akwai abin da ake ce ma mafhumu shar bi ma'ana wato sharadin yin alwala wato shafa azzakari sharadi ne na yin alwala na jaddada alwala saboda haka kenan shafa azzakari yana warware alwala wanda yake shine hujjar To idan wannan hadisin dukka kamar da muka ce ingantacce ne gashi da Imam Malik ya kawo shi, wannan malamai irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in sun inganta wannan hadisi da irin su Dar Qutni. Yahya ibn Ma'in mazhabar garinsu shi ne ba'a alwaladin idan mutum ya shafa gabansa, amma ya ce wannan hadisin da riwayar nan ta Imam Malik ta sa ni na bar maganar mutanen garinmu na dawo zuwa ga tabbatacciyar sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan amma ga halin Marwan, ya zani da Marwan ko kuma mun sallama a idan muka ce Imam al-Bukhari muka ce ba mu gudu umma muna yin wannan rashin amincewa 100% da Imam al-Bukhari wajen yarda da shi, me za mu tabbatar da ingancin wannan hadisi ne? To abin da zai tabbatar mana da ingancin wannan hadisi ne shine Hisham dan Urwa, Hisham dan Urwa ibn Zubair ya rawaito hadisin daga babansa Urwa. Kaga a nan wajen ai Abdullah ibn Abi Bakr ne ya rawaito daga Urwa. To riwayar dan Urwa shine Hisham, sai ya ce ya kawo da wani ƙari a cikin riwayarsa wanda ta bayyana ko babu Marwan hadisin nan ya inganta. Domin abinda Urwa ya ce bayan sun yi wannan muhawar da Marwan, ya gaya masa wannan hadisi, ya ce sai na haɗu da kaina, ni da kaina sai na haɗu da Busratu bintu Safwan, sai ta gaskata shi ce ƙwarai ni na gaya masa haka. Saboda haka kaga ya gaskata Marwan kenan ko? Da an ce ai shi Urwa a wata riwaya da aka gaya masa hadisin sai ya ce menene hujjarka, ya nuna zai kamar da yadda ba, yana neman ya kawo masa abinda zai tabbatar masa saboda dai shakka da ake da ita akan Marwan. Sai ya ce ga ɗan sanda daga cikin ƴan gadi na, ga ɗaya daga cikin ƴan gadi na zan aika shi wajen Busra ya zo ya tambaye ta. Sai aka aika wannan ɗan gadi ya zo ya tambayi Busra, take iya ƙwarai na gaya masa. Yanzu ka fita ai wannan ɗan sandan da mu san shi ba majahuli ne akai an ce ɗan sanda mun san shi, watakila ba ɗalibin ilimi ba ne. To mun ji ba ku yarda da ɗan sanda ba. To shi Urwa da kansa daga baya ya haɗu da Busra take masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka, ta take Marwan abin da ya faɗa gaskiya yi, saboda haka da yi ƙarya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan matsala kaga ya kamata a ce inda ta tabbata, inda babu wani abu da ya saba mata da ba za a yi saɓani ba. Amma sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu sun yi saɓani kan meye hukuncin wanda ya alwala sai ya shafa albasarinsa. Mafiya yawansu kamar yadda za mu gani a nan kuma akan haka ne Imam Malik ya tafi akan cewar shafa mutumin da ya shafa gabansa bayan ya yi alwala alwalarsa ta kare. To amma waɗansu suka ce to ai a sulhu da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na Talq ibn Ali al-Hanafi na ƙabilar Yamama ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ahaduna yatawadda thumma yamassu dhakarahu biyadihi madha yaf'al فقال هل هو فهل او هل هو الا بضعه منك يتقين في الولاء دا يا جماعه الولاء في شافه غبنسا ده هنسا يتقين لزوم تتقين غبنك اي طوكن ما في جيكنك يعني دان كا شافه دان ياتنكا هي كتي سي كاسكي الولاء دا جون مي يتي نوناوا دا دان كا تبا بداك تاكي الولاء با تو وندي سي كوما وني شيني راي مدن سو صحاب ايرن سو سيدنا علي ko malaman kufa ka ce kaddin su irin su Abu Hanifa akan su suka ce, har ma suka ce wai me ya hada Busra bint Safwan da maganar al'auran maza ne? Mutace ba wanda zai kawo bayanin cewar wanda ya shafa gabansa ya sake alwala sai mutum ya kawo mana wannan sunna? Saboda haka suka ce al-khabarul wahid إذا جاء مخالفا لما تأم به البلوى لا نقبله. وفي مسألة ودك تنشأ في قوة sai ya zamanto sai ya ta fuskar wani mutum daya wanda ma watakila wannan matsalar shi bata shafe shi ba, shine kadai zai reto ta bayan ga wanda suke da matsananciyar bukatar su san hukuncin su ba a jirwaya ta wajen su ba. Duk magajin su haddai ba su kawo wannan hukuncin ba, sai bisira ce za ta kawo. Sai da haka suka ce mu ba za mu yi hadisin Talq ibn Ali shi za mu yi. Sai da haka hadisin Bisra suka ce wannan ba za mu karbe shi ba. In ma an ce ma ya tabbata din ya inganta, sai mu ce a'a, ayi Bisra ayi abinnan ayi akwai dalilin akan cewar akwai wani rauni a cikin riwaya, ko da isnadi bai bayyana shi ba, shi ne kan cewa me ya haɗa mata da wannan matsala. To as-sahih ba Bisra ce kawai ta rawaito wannan hadisin ba, Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi riwaya kutankuciyar wannan. Abu Huraira radiyallahu anhu shi ma ya yi riwaya kutankuciyar wannan. Shi da lafazin sa ma shi ne kan cewa idza afda ahadukum bi yaminihi ala dhakarihi falyatawadda, idan ɗayanku ya shafi ya damƙi gabansa da hannunsa ya yi alwala. Al-ifza fi shi ne nan waɗansu suka kafa hujja da wannan riwayar cewa sai idan taɓawar ya zamanto da cikin tafin hannu ne, amma don ka shafe shi da bayan tafin hannunka wannan alwalar ba ta karye ba, kamar yadda zai za mu ga bayanin a tafsirin wanda yake a cikin mazhabar Imam Malik. To wannan riwayar ta Abu Huraira malaman Shafi'iyya sun kafa hujja da ita akan mazhabarsu. Amma sahi a nugan larabci al-ifda yana nufin shi isuwa ya zuwa gabuwa, to idan dai hannunka ya isa ya sadu da gabanka to ka sake alwala. Sai ka kaga kenan in an ce Bisra ce ta rawaito to ba ita kadai bace, akwai wanda suka rawaito da wannan ma'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanda suka yadda da hadisin Bisra su ne suka ce a wancan hadisin na Talq ibn Ali. Mun gane Hanafiya dai mun gane hujjar su ba ta da ƙarfi, wanda suka ce hadisin Bisra ne ya haɗa mata da bayani da wannan bayani, mun ga kanta ba ita kaɗai bace, akwai namiji, sai ba ta kaga hujjar su ta rushe kenan. To su kuma wanda suka ce a mutum ya taɓa gabansa sai ya sake alwala, ya za su da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da aka tambaye shi idan mutum ya yi alwala ya taɓa azzakarinsa yake ai ba komai, tsokar nama ce daga jikinka ba wani abu. Suka ce wannan hadisi a farkon musulunci ne, domin shi Talq ibn Ali ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, bai sake dawowa ba. Ita ta Bisra ta binti Safwan sai bayan fatuhu makka ta musulunta. Don haka yayin da wani hadisi ne zai zamanto na ƙarshe kenan nata, tunda ita ce bayan ma fatuhu makka bayan shekara 8 da hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta musulunta. Saboda haka kuma koyaushe al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana duba al'amari na ƙarshe ne. Ala ayyati halin wannan ba wai ƙarshen hijirar ba kenan, shi yasa hatta sahabbai suka saba, hatta tabi'ai ma suka saba, hatta shi kansa Imam Malik duk da yake a cikin muwatta nan a nan ya bihin magana ta ya fita akan cewa idan mutum ya taɓa gabansa zai sake alwala. Amma waɗansu riwayoyin waɗansu mutanen Baghdad daga cikin almajiran Imam Malik su sun yake cewa babu komai, ba zai sake alwala ba. To shi ne aka ce abinda Imam Malik yake nufi shi ne cewar idan ka taɓa gabanka bisa mantuwa ba da nufi ba to babu komai, alwalarka tana nan. Amma idan ka shafa shi har ka ji daɗi a cikin shafar to wannan alwalarka ta kare. Domin ne? Domin wannan jin daɗin da kai, kamar in ka shafa mace ne wanda ya dace da asalinsa wajen shafar mace. Saboda haka kaga kenan wanda ya ɗauki wannan maganar ya haɗa hadisan biyu ya aiki da su. yayin da ka taɓa shi bisa mantuwa to kamar ka taɓa ɗan yatsanka ne, hal huwa illa bid'atun min, kamar ka taɓa ɗan yatsanka ne. Amma yayin da ka shafa gabanka ka ji daɗi to ka san ba za ka shafa ɗan yatsanka ka ji daɗi ba, sai da ka ga kenan wannan ya zamanto ba kawai bid'atun min ka ba ne. To kaga a nan wajen sai hadisin Bisra ya aiki. Wannan shi ne ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kuma yake domin mun riga mun kula shari'ar musulunci tana nuna cewar ita sha'awa tana daga cikin harara, zafin zafin sha'awa abu ne wanda yake akwai rabo na shaitan a ciki, akwai rabo na wato sashin dabbanci na mutum da rabon shaitan. Shi yasa Allah ya wajabta yin alwala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta yin alwala yayin da mutum yake naman raƙumi, kamar yadda yake a matabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Domin naman raƙumi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raƙuma daga cikin suna da wani ɓangare na shaitani na aljanu tare da su. Saboda haka wannan ɓangaren na shaitani, wannan hararar tashi ita ce har a cikin naman da idan ka ci to zai karya maka alwala, da yana buƙatar ka yayyafa maka ruwan sanyi da alwala domin ka je kai ibada. Ala ayi ayata ne wannan munasaba ce, malamai suka mika maka ne wajen samar da munasaba in suka samu ƙauli. Abin nan mashhurin da matabar Imam Malik shine magana wanda yake bindi a nan kan cewa idan mutum ya yi alwala sai ya taɓa gabansa da cikinsa da tsakiyar tafin hannunsa ko da gefen ɗan yatsunsa ba da bayan ɗan yatsun ba, to wannan alwalarsa ta kare. Amma in ya taɓa gabansa da bayan tafin hannunsa, wannan alwalarsa ba ta kare ba. Wannan shi ne mashhurin matabar Imam Malik, kuma a kansa matabar take. Na gaya muku kuma sauran aqwal din kuma a kansa jumhurin malamai suke. Shi ne matabar Imam Shafi'i, shi ne riwaya mashhura a matabar Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala aljami'. Na'am. Wannan asar ne, wato magana ce ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda al'adar Imam Malik yake yakan biyar da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ra'ayin sahabbai da fahimtar su da wannan hadisi, wanda yake nuna kan cewa an wannan hadisin sahabbai na akan su suka tafi, wato bi ma'ana don kar ka dauka cewa hadisin mansukhi ne an shafi shi, tunda gashi sahabbai na akan su suke. Imam Malik yake daga Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني جدت شمع لما المدينة بجدت شمع المدينة سأقول إمام مالك بابن عيينة بابن جريج لما بجدت شمع من تتم ما لما حجة مئة كين رواية إمام البخاري المسلم بكي رواية بجريش با أما طورا أصحاب الكتب الستة كين رواية بجريجنسة. عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص دجا مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص مصعب بن سعد بن ابي وقاص مصعب شنو عندنا باك لابارنسا لوكاشن دا مكي كسر سعد شو عينا لكذا مهي سنسا لوكاشن دا مهي سنسا يزور سوا هر دا سعد ايه يسوما شي مصعب يكي كوكا دا سعد يفرفا يكي كوكا ميكي يكي انا تنسا يا مكني مفتر يكي كده كي كوكا كده كي بل انتكي والله Allah da zai azabtar da ni ba ni dan aljanna ne. To shi a kirjinsa mahaifinsa ya rasu, saboda haka mutum ne mai matukar biyayya ga mahaifinsa. Annahu qala yace kuntu umsiku al-mushaf ala sa'd ibn abi waqqas, na kasance ina rike mushaf al-qur'an ga sa'd ibn abi waqqas babansa. Sa'd ibn abi waqqas mun kanta tarjumarsa ɗaya daga cikin ashirin mubashirin bil janna, ina riƙe masa alƙur'ani yana karatu. Wannan yana nuna kan cewa baya ma mahaifinsa hidima hatta wajen aikin ibada, tunda dai shi kansa mutum ya riƙe alƙur'ani ɗin ibada ne, ba kuma girman kai ba ne don an riƙe masa alƙur'ani tana karantawa, ba girman kai ba ne a zo a riƙe masa alƙur'ani in ka gama kuma a buɗe maka wani sabon fedu, ba girman kai ba ne in kai haka. Tun daga su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi, na ga waɗansu malamai suna yi har na ji wani abu, na ji wani ƙaiƙayi a cikin zuciyata sai na karanta wannan hadisin tukuna. Saboda haka wannan babu laifi a cikin yin haka, tun daga shi sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan ga shi abin da suka kasance suna yi. Ya ce fahtakaktu sai ne susa, wato ma'ana ne susa a cikin dirsuna. فقال سعد في سعدته لعلك ما تست ذكرك، لعلك كاتب الضبان كفو فقلت نعم نكي ايه لا تبع يكي قل فتوبع تاشيك بكي الولا فقلت فتوبعت ثم رجعت وتاشي ميع الولا ثم النباو وما حديث يعني ما منا أبو جواد بأيدي نفرق سعد بن أبي وقاس هنا جميع ركي القرآن يسيب ميع الولا ميع الولا كتكري دولك كان ركب على القرآن كأجي شكي جيك ساشي على الولا كباوك الركيش وان باك بأن الولا بذاك الأسوء القرآن لا وانا شيني رأي سعد بن أبي وقاس كما شيني راجه سبدا من ذلكتشيا دلالة نسلنا منظر الله صلى الله عليه وسلم نهديث أمر بن حزم أن لا يمثل القرآن إلا طاهر كما ينبغيه أبو مجيد وانا حديث ينونا شيء واشيما فعد أكان شيء ور شافا مثل أنمجي شافا أذكر ريسا هنا ورولي مساء الولاء شيء فاهم أمر كتا في فاشي فاشي الولاء نعم لما لجريته بقى نافع مولى عبد الله بن عمر بقى عبد الله بن عمر العدوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كتن شينا شوى إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء إذن أنت يتبع جبنسا الولتا وجب أكنسا شما كان رأي عبد الله بن عمر كنا أكان وانا يكي سبب هكا نوسى مستحبه جداجي ذكا نوسى سنت فأكا شابين دي تبقى ذكر نوسى ذي الولا نعم يهيا سنن إلهي أريتي ونن دا جمالي دا هشام بن عروة دا جمال فيفا شين عروة بن الزبير وان دا تكي مباكرة دا مروان ينا تشيوى من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء دوان بيشاطة دوان بيشاطة الذكريسة الولتا وجب أكنسا كذا شين عروة أنا دا تشيوىي ما علمت قول هكذا دا تشيوىي ما علمت ماذا شدا فتورتني صور هكذا الأكم يجينا ونن فتورت akan kan hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka magabata suke idan sunna ta bayyana gare shi sai su addu ra'ayin su dawo ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am أنا أريد أن أقول لكم أن الوجود هذا ولكن هو أحيانا أمر في ذلك الوضع إمام مالك يرويك بقى ابن شهاب مالا منسى بجنة من حديث محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بقى سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر كمان ايه بقى تسمى الفقهاء السبعة أنه قال يتي رأيت أبي عبد الله ابن عمر ما جناه فينا عبد الله بن عمر يبتسم ولا ونكا ونكا بيتي متي أنا وجن ونكا جنبا ونكا إبادة ثم يتوضا فمن بان يا جماعة ونكا كل شيء فتوى الولاء فقلت يا أبتي يا بابانا أما يجزيك الغسل من الوضوء ونكا بيضا تربدك الولاء وأكل ونكا فتوى تسوى الولاء ثم ونكا الولاء يجزيادة
wanka ya
kushi alwala duk da ban alwala ana yanki su a cikin wanka amma baka yi sunnar yin alwala kafin kai wanka ba dukkan gaban da ke cikin gaban wanka suna cikin gaban alwala suna ciki saboda haka wanka alwala ce da ziyada saboda haka mata a cewa wadatar da mutum amma me yasa a ba yi zin kai bisu da alwala yadu wankan baya wadatar maka gabarin hakki ka zo kuma ka sake yin mata alwala qala bala yace kwarai wanka ya wadata in mutum ya wanka a cikin fata alwala ba ya yi bi da shi akan wannan walakin sai dai abin da ya saka ina saki alwala ahyanan a masjid bakari wani lokaci nakan shaka azzakari na nakan shaka gabana fa aka wabba sai in saki alwala to kaga
wannan shafa ne wanda yake
na mantuwa na kuskure ba shafa bane wanda yake za a ce mutum ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba shi mutlaqan in dai ya shafa azzakarinsa Abdullahi bin Umar na zaba su shine a saki alwala na'am
ظالم من عبد الله فتوقاه بسرعة في ما مالك المجنون كما عليك بالحافية بالفعل بالعافية وانا لا أريد الاجتماعي فالجناء يرويدون
بسان فوقين كما قوة منسي har ana sabani na zanni ne gaba wajen kiyaye riwayar Abdullahi ibn Umar wadansu sun fifi ta Nafi akan Salim wadansu fifi ta Salim akan Nafi to wannan ya daga cikin abubuwan da Nafi ya riwayo daga Salim yace kuntu ma Abdullahi ibn Umar na kasance tare da Abdullahi ibn Umar fi safarin a wata tafiya fara'aytuhu ba'da an tala'at ash-shamsu tawadda'a thumma salla sai na ganshi bayan fitowar rana yayi alwala من يساك فمن يسلى قال في نتي فقلت له في نتي مثلا إن هذه لصلاة ما كنت تسليها وما صلى كبه كسن في كلا ينتبع عند الله ابن عمر باية نافلة أكتن كفية في نافلة دركوية أكن دبسة كما عند أبن صلى الله عليه وسلم أما حتى رواتب ركاء جوكا في صلى الظهر كركاء جوبا صلى الظهر كركاء جوبا صلى مجربة باية har yanzu wadanda kuma suna yin kika to ayin zan nafila sai in kika sallata baya yin nafila a cikin tafiya illa nafilar da ake akan abun hawa ta dare sai kuma wannan sallah ce ba al'adar ka bace ka rinka yin ta kike yin ta wata sallah ce wannan qala inni ba'da an tawadda'tu li salati subh masistu farji ai ni bayan nayi alwalata ta sallah asuba sai na shafa azzakari na ثم نسيت أن أتوضأ ثم من كان جدد أن نساك الولاء فتوضأت وعدت لصلاتي ثم الولاء نساك ومن صلت ما الولاء نساك ومن صلت وفي الإمام عبد الله بن عمر ينا جنين شوى دك وندا يشافى جبنسى سلم بيساك الولاء بيه صلى جوانا الولاء التاسع to wannan sallar ta tabbata inganta da sai ya saki ta har a gaba tunda ga shi ya saki ta amma in liman ne wanda suke bayan sa bai sai kuma su kira su ce to ku jama'a liman ya dawo zai yi yaki ga duk wanda ya salla da mu a nan ya saki sallar sa shi ta sallar ta inganta tunda sallar su bata hadu ba ta da alaka da sallar liman ba ta da alaka da sallar liman a nan wajen nafsin fatuwar Imam Malik kenan akan wannan matsalar shi ma kaga Abdullahi ibn Umar haka yace da ke musu to ai kowa yaje saki sallar sa ba domin mun ga abin da ya faru gare ni a shi da ya saki sallar sa kuma hujjar sa shine wannan dan haka Imam Malik yake cewa duk wanda ya shafa gaban sa to sannan ya salla da wannan alwalar to mashhurin magana ta madhabar sa shine kan cewa ya rama wannan sallah har abada koyaushe a wata riwaya ne ake cewa mustahabbi ne ya rama ta wato ma'ana in lokacin sallar ya fita ba sai ya rama ba wato matsayin lokacin sallar bai fita ba ya rama in ko lokacin sallar ya fita ba sai ya rama ba wannan shine hukunci yadda Imam Malik anan wajen bai fadi ra'ayin sa ba amma kamar yadda nace muku riwaya guda biyu ce daga Imam Malik riwayar Ibn al-Qasim da Ibn Wahab daga wajen sa shine cewa duk wanda ya taba gaban sa namiji in ya taba gaban sa ya saki alwala qaulan ya saki alwala idan ya kasance da batinul yadi da cikin tafin hannunsa ko da kuma gefen yatsun sa riwayar Ali ibn Ziyad al-Abin al-Fati wannan malamin da nake ce muku Imam Malik yana ji da shi yana girmama shi saboda tarihin ilimin sa da tsoron Allah sa mutumin Afrika ne yake ban taba ganin mutumin da yazo daga Afrika da yake da ilimi ta masara shi ya rufe daga Imam Malik cewa babu komai a kansa in ya taba albarkarin ka to shi ne malamai matabar Imam Malik suka ɗauki wannan riwayar ba wai ra'ayi biyu bane na Imam Malik ba ra'ayi biyu bane domin wato malamai matabar Imam Malik waɗansu daga cikinsu suka ce ra'ayi biyu ne kuma suka rinjayar da ra'ayin Ibn al-Qasim dama matabar Imam Malik in dai aka yi saɓani wajen almajiransa to riwayar Ibn al-Qasim ita ake rinjayarwa saboda haka akan ta mashhurin mazhaba yake wannan shi ne tariƙar abin nan tariƙatu ahlul maghrib mutanen nan Afrika wanda muka abin nan tarikar Khalil kenan shine mashhur Muftafar Khalil shine mashhurin mafada tarikar mutanen Baghdad su al-Qadi Isma'il al-Qadi da mutanen Baghdad da mafadar Imam Malik ta yi karfi a Baghdad kafin daga baya mafadar Imam Shafi'i kafin daga baya abin nan mafadar Imam Shafi'i ta yi tafi ta karfi a Baghdad amma da kullum doki suke da mafadar Hanafiya su mutanen Baghdadiyyun su ne suka tafi a kan cewa wannan ba riwaya biyu ba ba ra'ayi biyu ba ne na Imam Malik ra'ayi ɗaya ne yayin da Imam Malik ya ce sai ya tashi alwala in ya taɓa gaban nasa ya ji daɗi yayin da ya ce ba zai tashi alwala ba in ya taɓa gaban su bai ji daɗi ba an fahimta? To saboda haka wannan matsala ce dai wadda take tunda abin nan nassin hadisin Busra shi ne mafi inganci shi ne mafi ƙarfi dalilin da yasa yake mafi inganci shi ne akwai ka'ida wajen malaman hadisi suna wato ba da hadisai ingantattu daraja ne hadisi da yafi kowanne inganci shi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shine wanda ake cewa muttafaqun alayhi sannan na biyu wanda yake Bukhari ya kaita da riwayarsa sannan na uku wanda Muslim ya kaita da riwayarsa sannan na hudu wanda yake ya inganta a sharadin Bukhari da Muslim sannan na biyar wanda ya inganta a sharadin Bukhari na shida wanda ya inganta a sharadin Muslim na bakwai wanda ya inganta a sharadin wani mutum ba Bukhari da Muslim ba to yi muka zai muka ɗabbaka wannan ka'idar a hadisan nan guda biyu sai mai kan cewa shi hadisin Busra binti Safwan ya inganta a sharadin Bukhari saboda dukkanin rijalul isnad mazajen hadisin isnadin dukkanin su mazajen da Bukhari yake riwaya daga wajen su saboda haka ya cika sharadin Bukhari amma hadisin Talq ibn Ali shi ko a wajen waɗanda suka inganta shi yana daraja da nawa yana daraja na bakwai domin ba a sharadin Bukhari ba ne ba a sharadin Muslim ba ne don haka ya zama to ingantacce a sharadin wani to wanda yake a daraja ta hudu da wanda yake a daraja ta bakwai wanne za a kaddama ta hudu ba ta bakwai ba ai ta bakwai a can ƙasa ne ta hudu za a kaddama to shi ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wannan shine mashhurin mazhabar Imam Malik kuma shine zahirin hadisin Busra kuma wannan a duk da yake sabanin tarjihu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne wannan shine mafi rinjaye saboda shine aslan yadda kuma to matafa tunda nan an ce man mastafar jahu wanda ya shafa farjinsa al-farj kuma wanda muka ce mace da namiji duk da za su shiga ko inda an ce man mastadakarahu falyatawadda kaga shikenan an fitar mana da mata to amma sai aka ce man mastafar jahu wanda ya shafa farjinsa to man lafazi ne wanda mace da namiji duk suna shiga ciki ko ba haka ba mace da namiji duk suna shiga man saboda haka kaga kenan hatta mace ita ma in ta shafa farjinta ita ma za ta yi alwala to amma anan malamai sun yi saɓani saboda a nan ne kuma za ka gane cewar wato illar jin daɗi ɗin nan malamai suna hararanta a cikin fatawarsu don a mazhabar Imam Malik cewa aka yi mace in ta shafa farjinta ba za ta yi alwala ba sai in ta sanya hannunta ciki ko ba haka ba haka suka haka mazhabar Imam Malik ke dangane da mace to idan da mutlaqin kawai shafani ya sa ake canza ake sake alwala to ai da ba za a ce ta sa hannunta ba domin in ta sa hannunta ishara ne akan cewar akwai ala akwai matsarar lazza akwai kadiyar jin dadi dan shi ne kadai abin da zai sanya ta sanya dan yatsunta a gabanta to shi yasa abin nan wannan abin da yasa Baghdadiyyun suke cewa shi yasa muka ce muku na faɗa mutaki cewa sai an ji daɗi sannan ake sake alwala amma dangane hakikatan saboda riwayar hadisin Busra bint Safwan yazo da alfaz mukhtalifa, yazo da man mastafarjahu falyatawadda, yazo da lafazin man mastadakarahu falyatawadda, ya nuna kan cewa hadisin wanda yazo khas ga maza. Kafa hujja da wannan hadisin dan ya gane mata ga baki daya ba shi da ƙarfi, saboda waɗansu riwayoyi sun nuna takhsisinsa ga maza ta hanyar ambatansa da cewa azzakar ake nufi man mastadakarahu falyatawadda. Amma mace abinda zai sanya ta sake alwaladin shi ne al-lazza, in ta shafa farjinta. In ta shafa farjinta da lazza, to shi ne kamar in ta idan ta abin nan sanya yatsanta a gabanta, shi ne zai sanya ta sake alwala. Wallahu ta'ala a'lam. Yin zamu tsaya da karatunmu na muwatta sai bayan azumi in Allah ya kai mu. Domin mako mai zuwa akwai tafiya, wato ina abin nan akwai wani abin nan, akwai wata daura ce da aka yi a garin Oyo wanda yake abin nan zan halarci abin nan ɗin rufewar, saboda haka ba zan samu zuwa ba. Amma akwai karatu da akwai jinta da zamu a nan masallaci insha Allahu kan fiqhus siyam, hukunce-hukuncen azumi. Zamu fara ta ran litinin ta ƙarshe na wannan wata tsakanin maghrib da isha, litinin talata, laraba, alhamis, sannan ranar juma'a ko da kiranar shi ne ranar duban tari. Shi kuma sai ya zamanto an yi tambayoyi insha Allahu akan darasin. Za mu yi darasin ne daga Bulghat Salik, Sharh Sagir na Ahmad Dardir, saboda kasancewarsa isafan ɗan baya da suka yi amfani da gogewa da ƙwarancewar magabata, kuma tsarin tafsirin fikirinsa da tsarin zuban nasa yana da ƙayatarwa. Insha Allahu shi za mu yi, domin tunda za mu je za mu shiga azumi, za da muhimmanci ya zamanto an yi bayanin hukunce-hukuncen azumi, saboda kamar yanda yake wajibi, kuma kamar yanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi, idan umarnin Allah ya zo sai su koma su samu bayanin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ga umarnin Allah ya zo mana da azumi, sai mu koma wajen bayani da Allah da manzonsa suka yi, domin mu san hukunci don mu bauta ma Allah ala bayyina ala basira. Saboda haka Asharhu Sahih, amma dai ya shahara da Bulghat Salik, Hashiyat Tsawi ala Bulghat Salik. Tsakanin maghrib da isha, wani ne yafi bayan la'asar ko tsakanin maghrib da isha? Tsakanin maghrib da isha. Za mu fara daga litinin ta sama insha Allah. Na'am, daga litinin ta sama tsakanin maghrib da isha insha Allah. Na'am, zuwa alhamis juma'a sai zaman tora na tambayoyi insha Allah. Da ba wai ba za a yi tambayoyi bane a sauran ranakun, amma za a takaita su kwarai da gaske don ya zamanto mu samu dai wato abin nan gundarin hukunce-hukuncen azumi ya zamanto cikin waɗannan kwana hudu mun gana su gaba ki ɗaya insha Allah. Shi ba har yanzu ban gan shi da ido na ba, ba wani na korewa ba ne ya kamar kamar da oro yake ma'alimtu ni ma'alimtu sai wani alima hujja ala man lam ya'lam. Dan yayi alwala yayi sallah, har yayi na so a inda ya sallah wajen da fitsari, har yayi na so a jikinsa. Wannan matsala ce da take tafarru'i a kan mutumin da yake bai cika wani sharaɗi na sallah ba saboda mantuwa ko saboda rashin sani ko saboda rashin iko. Waɗanda suke sanya sharaɗi, wanda suke sanya kubuta, wato sharaɗin tsarkin buƙa, tsarkin bijiran da mutum zai yi sallah, suke sanya shi daga cikin sharaɗin sallah. Akwai wanda suke cewa ma'al zikri wal kudura, in kana da iko kuma kana da kudura amma in baka da shi ya fadi. To idan mutum ya zo wannan in ba da rashin sani bane babu komai sallar ta yi, amma mustahab ana mustahab ne saki sallar matsayin lokacin sallar bai fita ba. Daga cikin abinda zai karfafa wannan mazhaba wannan ra'ayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata ran yana sallah sai aka ga ya cire takalminsa ya yi jifa da shi, sai sahabbai ma suka cire takalmansu. Da ya gama sai ya ce musu me yasa kuka cire takalmanku, suka ce ya rasulullah mun ka cire takalmanka ne. Sai ce ainihin Jibril ne ya bani labari cewa akwai najasa a jikinsu, akwai najasa a jikinsu. To kaga bai sake sabuwar sallah ba, sai ya ci gaba da sallah, wanda yana kan cewa wancan sallar da yayi da najasar a halin rashin sani ba ta ɓaci ba. Akwai tufafi, wannan tambayar ka tana da kyau kwarai da gaske, saboda ya kamata wannan tambihin a yi shi. Duk maganar nan da muka yi ta batun shafan azzakari, idan mutum ya shafa shi ne da fatar jikinsa, fata ta daɗa fata, amma in ka shafa shi ta cikin tufa, to wannan baya kare alwala bil ijma, baya kare alwala. Allahumma sai idan dai tufa ce wadda take ɗan siririya, ɗan abin nan wanda yake abin nan da ita da fatar ba bambanci, to a nan wajen ne irin kamar nylon ɗin nan, to nan wajen ne waɗansu daga cikin malamai suke cewa hukuncinta hukuncin mara tufa ne. Domin kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake, kafiyatun ariyat, kagin ga tufa amma tsirara suke. Saboda haka irin wannan tufar in ita ce wannan ba ta hana sake alwala. Na'am. Aikin ta ci gaba da zama a ɗakin, domin dalili kuwa shi ne cewar yayin da aka binne Abubakar tana zama a ɗakin, amma take da aka binne Umar sai ya zamanta cewa kullum tana cikin mayafi, sai take ganin da sai take ta ai wannan mijina ne da ubana, duk da suna cikin kabari yace mijina ne da ubana, ba sai na cire mayafina ba, ba sai na sa mayafi ba. Amma da aka binne Sayyidina Umar sai take jin haraj, sai take ganin kaga kunya ta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take ganin kamar ajnabi ne a raye yake zaune a ɗakin, saboda ka fitar da bakanta. Saboda ka wani ya kanta ke ma a cikin ɗakin take zama, hatta bayan an bin da mako bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da har bayan Abubakar da Umar. To idan ta musulunta, idan tana ƙarƙashin idan ya zama ta cewa bai musulunta ba har ta gama idda, to abin nan shikenan ba ta halatta gare shi ba. Amma idan a cikin iddarta ya musulunta, to shikenan suna nan akan wannan auren nasu, ba sai an sake ɗora musu aure ba. Amma bayan idda sai ta rabu da shi, ba za ta ci gaba da zama da shi ba. In ta ci gaba da zama da shi tana saɓa ma Allah. Wannan yana daga cikin matsaloli da waɗansu har suke ƙoƙarin su nuna cewa to ai ba yadda za a yi, saboda wannan abin nan akwai tsanantawa, musamman ƙasashen kafirai suna so su musulunta, amma wannan sharaɗin waɗansu mata yana hana su musulunta. To a wannan ba zai sa a canza dokar Allah ba. Amma abin da ya kamata irin waɗannan ɗin a ce, ba za ta ce in ta zo ta sanya sharaɗi ta ce zan musulunta amma ba zan rabu da mijina ba, duk da yake shi ba zai musulunta ba, za mu ce ba ta nuna da sharaɗinki ba, ku ce mata mun yadda ki je ki haka, a'a sai ki mutu ki musulunta. In kuma kika musulunta, bayan ta musulunta din sai a umarce ta cewa da rabu da mijinta. Kamar mutumin da ya zo ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai musulunta amma da sharaɗin sallah biyu kawai, sallah biyar ba zai iya ba. sai ce masa ka musulunta za ka yi sallah biyar din. Sai ga masa ka musulunta za ka yi sallah biyar din, ya musulunta din kuma ya sallah ba. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to shi kenan sharaɗin ka, ai muna son a shiga. Zo ka shiga ba kuma ba, za ka zo sai ka musulunta za ka yi sallah biyar din. Ya musulunta din kuma ya kyautata ta musuluncinka. Saboda haka idan irin wannan abinda yana buƙatar hikima ne. Akwai ina jin wata rana taɓa gaya musu ƙissar wata mata da take aikin banki. da a kasar Kenya wani malami da yake zuwa yana yin wa'azi a kasar da kasar Saudiya duk shekara zai je kamar wata 4 wata 6 yana wa'azi a nan a Kenya da Tanzania da Uganda mutane da dama suka musulunta a hannunsa wata ran ya je irin wannan wa'azin nasu sai wata mata ta zo mai babban mukami a banki take tana so ta musulunta amma gaskiya ba za ta iya sa hijabi ba sai da kaza ta iya musulunta amma kar ta sa hijabi sai ce mata kake bar wani abu ya hana ki musulunta take tayar da hijabi ce ni na ga miki kar ki bar wani abu ya hana ki musulunta wato da hijabi shi ba shi ne a gaban sa ba shi dai ta musulunta sai ta musulunta yace ka shekara mai zuwa wannan da kanka yake ban labari da kanka yake ba mu labari yace shekara mai zuwa da ya dawo sai ta kawo mata ziyara da hijabinta take wato lokacin da na so ma ina da na musulunta a bankin suka ga da gaske nake addini na nake yi in lokacin sallah yayi mu kebance waje a office ina mu sallah duk da mukami na babba su da kansu suka kira ni suka ce ku ba addinin ku yace ku rinka yin hijabi bane mata kace eh kici kici rinka sa hijabin ki malan zaki ne shi ke nan ta kama sanya hijabin ta saboda haka duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sa masa makhraja amma kar ya zamanto cewar wato a dinnan a lugubi ta shari'ar gabaki ɗaya ta zamanto wani abu daban ba shari'ar ba kuma a ce har yanzu ana musulunci to abin da ake ce mai shubha shine wato abin da yake kawo rikitarwa abin da yake kawo rikitarwa kamar ka karanta wani abu kamar wata aya kamar abin nan inda abin nan wata aya tana cewa ranar alkiyama idan aka tashi mutane a la yatasaalu wala a cikin abin nan ayat ta kwanta mun a cikin suratul nam na'am fa idza nufiha fi suri fala ansaba bi aksin sunam a cikin surat a cikin surat mu'minin fa idza nufiha fi suri fala ansaba bi nahum yawma idin wala yatasaalu idan aka yi hu in aka hura a cikin kahura na alkiyama kenan to babu wata nasaba ranan wannan rana tsakanin mutane kuma ba za su rinka tambayar juna ba amma kuma sai gashi abin nan a cikin suratul saff Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sashin sai fuskanci sashi suna tambayar juna to ya gashi Allah kin yace ba za su tambayi juna ba ne kuma yace suna tambayar juna wani mutum zai tambayi Ibn Abbas irin waɗannan to wannan shi ake kira shubha wato abubuwa ne wanda yake za ka gani sai su rikice masa kaga wannan ai ba wai rikicin bane ko ba haka ba a wajen mara sani ne ko wanda yake da ko cutar jahilci ko cutar munafunci shi ne zai sami shubha amma malami masani shi wannan babu shubha gare shi babu rikici gare shi shi ne da Ibn Abbas yake cewa ai ranar alkiyama hali hali ne akwai halin da zai zama ta imanta ta kai imanta wanda ba a tambayar da an fi karfin a ce ma za a yi tambaya kowa ta kansa yake yi da sannan kuma akwai lokaci da bayan an nufi an zo an so mu hisabi aka su majiya suka gane kan cewar shuwagabanni ne suka batar da su sai su fuskance su yaya aka yi kuka yi mana ba su kace yaya haka to lokacin da za a rinka ta sa'o da ku can suna cikin imuwa babu wannan tambayar juna din babu magana tsakanin su to irin waɗannan su ake ce ma shubuhat wannan da ko duk waɗanda suka ɓata duk waɗansu 'yan bid'a abubuwan da suke tare da su ɗin ne wa'annan abubuwan da suke tsammani dalili wato abin da ake wato shubuha da kana tsammanin abu dalili ne bayan kuwa ba dalili ba ne yanzu ka ga kamar 'yan shi'a da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyarsa ya ce a kawo littafi ya rubuta in ya rubuta ga wanda zai zama to khalifa ba za a taɓa saɓawa ga bayansa suka ce sayyidina Umar ya hana suka ce da ya rubuta sayyidina Ali zai rubuta da ya rubuta wai har sun sani da ya rubuta sayyidina Ali zai rubuta to amma su sayyidina Umar suka yi tukutuku suka hana shi rubutu ɗin ka ga wannan ita ce shubha kissa ce ingantatta a cikin Bukhari amma sai suka sai ta zamanto musu shubha bayan kuma abu ne wanda yake ga dukkan masana ga dukkan mai hankali abin da yake a fili babu wata shubha a cikin ka.
Malamin zai yana tambaya kan a falalar nisfi Sha'ban da sallan nan da ake raka'a 100 qul huwallahu dubu. Jiya ne ake arge daren jiya ne daren nisfi Sha'ban daren 15. Da dai haka aka ba mu duka kai. Da kuma yin azumin wannan ranar. Yin azumin nisfi Sha'ban. Wataran a Izzuddin Abdussalam mai sultanin ulama wata ran ya wuce waɗansu mutane a Damascus suna wannan sallar ta nisfi Sha'ban a sannan sai ya zo ya wuce waɗansu suna zaune suna ta sharholarsu suna shan giya suna ta harkarsu sai ya ce ai masu shan giyan nan sun fi wa'incan masu sallar. Sai ya buɗe baki ya za ka ce haka suna sallah masallaci ka ce mashaya sun fi kace saboda su waɗannan da suke shan giya saɓo suke sai san ba mutanen kirki ba ne saboda su yanzu jira suke su tuba ana musu kaɗan za su tuba su ko waɗancan ba za su taɓa tuba ba su gani suke abinda suke ainihin abinda Allah yake so ne kuma abin da dai Allah baya so tunda ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato keɓance wata rana ko wani dare da wata ibada ta musamman ba abu ne wanda yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaɗai ne. Yanzu yayi ita ya sa mana lailatul qadr in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi ita ya bayyana mana akwai lailatul qadr yayi ita ya ce muna goman ƙarshe na Ramadan suna da falala fiye da sauran kwanakin Ramadan din sai ta wajen Annabi muka sani sallallahu alaihi wasallam haka zalika goman farko na Dhulqa'da sun fi sauran kwanakin Dhulhijja sun fi sauran kwanakin Dhulhijja ta wa muka sani ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku keɓance ranar juma'a da azumi kada ku keɓance daren juma'a da wata sallah ta dare ta daban kaga nuna cewa kenan ba a keɓance ba wai yin ibadar ita ce ba wai yin ibadar bid'a ba ce waɗansu ina so da su kula ku fahimci wannan matsalar akwai kar a ɗauke ta da zafi da har za a ga cewa wanda yayi wannan ai ya zama wani katon ɗan bid'a a'a domin akwai daga cikin manyan malamai magabata daga cikin tabi'in wanda suka su sun tafi akan wannan irin su Khalid bin Ma'dan da wato mutanen Sham da baki ɗayansu da yake su sun karkata zuwa ga zuhudu da yawan ibada Imam Ahmad yake su sun kasance suna yi shi yasa shi ba zai yi musu baya musu inkarin wannan abin sun kasance suna yin ta an rawaito daga tabi'in daga cikin ahlus sham suna yi sai wanda ke suna daga cikin salaf amma ba su da hujja shi yasa sauran malamai ba su ɗauke shi kan cewa yana daga cikin al-khilaf as-sa'id ba yana daga cikin wato abin nan zalla ce wato zaniyar malami wanda ba abin malami in ya zani kamar Ibnu Abbas ne har Ibnu Abbas ya mutu yana ganin yin mutu'a wajen aure ta halatta amma za ka ce ai sahabbai sun yi saɓani Ibnu Abbas ya ce za a iya mutu'a saboda ka zama ɗaukar ra'ayin Ibnu Abbas tunda akwai saɓani a'a saboda Ibnu Abbas zalla yi tunda akwai sunna da ta hana wannan to wannan ma raya daren nisfi Sha'ban keɓance shi da wata ibada ta musamman irkira ibada ce a cikin addini kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabb duk wanda ya wani aiki da bashi da umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ba za a karba ba to wadansu suna cewa ai Allah ya ce wafa'alul khair ku aikata alkhairi kuma wannan menene idan mutum ya yi raka'a 100 a kowace raka'a ya karanta qul huwallahu goma kaga ya karanta hadisi goma zai kenan dubu ya karanta qul huwallahu dubu a cikin sallah da shi qul huwallahu kowace daya filifin qur'an ai aikin alkhairi ne to ai aikin alkhairi a goma ta kofarsa shi yasa wata ran Ibnu Abbas ya ga almajirin sa Taus yana yin sallah bayan sallar la'asar sai yake ce masa ka daina domin ni ina ganin wannan sallar ta ka maimakon a baka lada alhaki za a baka wata haba sallah ce fa ne ba abin nan ba a ce a bani alhaki don na yi sallah sai yake cewa ya kuma za a baka alhaki ba bayan abin nan bayan Allah madaukakin sarki yana cewa falyahdharul ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, wanda suke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su kiyayi kansu kar wata musiba ta same su ko kuma fitina, kar wata fitina ta same su ko azaba mu radadi. Saboda haka ba a kebance daren Sha'ban da wata falala, ba hadisi da yake ingantacce da yake bayanin falalarsa, hatta hadisan da riwayoyi da aka kawo na kan cewa a wannan dare ne aka saukar da Al-Qur'ani daga Lawhul Mahfuz zuwa abin nan zuwa sama ta daya, sannan a zuwa Baitul Id daga baya aka saukar da shi munajjaman. Wannan riwaya duk ba ta inganta ba, domin hasina fassara ta kan cewa inna anzalallahu fi lailatin mubarakati inna kunna munzirin, suna cewa lailatin mubaraka din nan da ake nufi ita ce lailatul Sha'ban. To wannan tafsirin ba shi da asali daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihin magana shi ne cewa ita lailatul mubaraka din nan lailatul qadr ce wanda aka saukar da Al-Qur'ani. Lailatul qadr khairun min alf shahr, wanda Allah ya faɗa inna anzalallahu fi lailatul qadr, to ita ce lailatul mubaraka din da Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin ta, to ita ce lailatul qadr. Dan haka mutum kariya rubu da abu wanda yake an saba iyaye da kakanni, duk haka da wa dukkan aka tabbata mana wannan da su kokarin su samu su a hana ido bacci a kai. To wannan take ga kancewar wanda ya yi da bisa jahilci, wata kila ya samu la abin nan Allah madaukakin sarki ya dubi a halansa ya bashi wani abu, amma wanda yake ya sani ya je ya kangare ya je, to bai kokon lada alhaki zai samu kawai da muna ba zai ce na tsawo su. Malik shi yake imla'i ake rubuta mata, yana da marubuci, yana da sakatare scribe, akwai sakatarensa Habib Katib Malik, wanda malaman hadisi ba sai da shi ba, amma dai tunda sakatare ne kawai ai ba komai, tunda in ya rubuta din sai kuma dalibai sai su je wajensa, in ya fito musu da muwatta din sai su je su kwata, in sun kwata su zo su zauna su yi muqabala. Wani ya rike shi Habib ya rike ana karantawa ana tabbatarwa, to san kowa yana gyara nasa rubutun, sannan kuma sai a zo sai Imam Malik ya fito majalisin sama, sai wani ya karanta a rinka jan baki yana ji in an yi kuskure ya gaya. To duk wanda suka ji wannan shi yasa suke cewa haddathani, shi yasa ya haiku cewa haddathani Malik, bima'ana an karanta yana ji, wato kenan wannan kaga ba wai kawai kwafa suka je suka yi ba, ko internet ɗin suka yi, ko kuma zuwa labirarin sa kawai suka ɗauko suka je suka yi, wannan hujjada ce malaman hadisi ba su yi da wannan riwayar ba, a'a sai da suka zo suka ji ta a gabansa. To shi yasa kuma akan wani lokaci idan aka gama jin wannan da baki ɗaya aka zo aka sake zuwa a sake jin ta, sai ya ƙara waɗansu hadisan yawanci da ragewa yake yi. Shin za ka samu ruwayoyin muwatta ɗin suna faɗa mu shekara 40 yayi yana tattace muwatta ɗin nan, shi yasa za ka samu wata muwatta ta fi wata, amma littafin ta ne da shi ya rubuta shi da kansa, sai dai ya ce shi ya rubuta shi da kansa ba wai shi ɗauki alƙalmin ya rubuta ba, akwai sakatarensa da yake rubutu. Na'am, guda uku a cikin wata a tsakanin kowane jini, idan bai kai kwana 15 ba za ta ɗauke shi jini ɗaya. In ka fara jini a farkon wata alal misali sai kwana 3 tana yi, bayan kwana 5 ya sake zuwa mata ta sake kwana 3, in wannan na biyu ya zo mata sai ta daina sallah, ta hada wannan kwana 3 din da wancan kwana 3 ya zama to kwana 6 kenan, bayan kwana 5 ko kwana 7 in dai bai kai kwana 15 tsakanin jinin ba, to za ta hada su ne tare, har sai tukuna ya zama to tsakanin wani jinin da wani ya kai kwana 15, to shi ne zai zama to kancewar jinin istihaba. Idan ya zamanto cewar da baki ɗaya baya kai kwana 15, to sai ta tattara kwanaki na jinin da za su zamanto cewa shi ne galibin al'adar mata, shi ne kwana 6 ko 7, ta tsaya a nan ya zamanto mata tunda wannan al'adar cikin jiki ta bi ciki, ta zamanto mata hayyara, kuma ba ta da al'ada da za ta yi tunda al'adar ta rushe. Idan tana da tamizi, tunda kuma da alama ba su da tamizi, ne za ta kai asibiti.
al'ada ne wanda abu ne wanda yake rashin lafiya zai same ta, to da haka har kun hukunci zai zama tuna istihada, sai ku tattara su dauki kwana bakwai, idan sai kwana bakwai su za su tsaya a kan ba za su yi sallah ba, sauran kwanaki mata ga baki ɗaya ko tana jini ko ba ta jini ta rinka yin sallah a binta. A hanyar wannan tambayar na daɗe kuma gaskiya ban ba da ansa a kai ba, saboda ina son in ji maganar malamai a kai. Amma tabbas Aisha radiyallahu anha ta kasance a ɗakinta, kuma ba zai yi ya zama tukan ba za ka suranta cewa Aisha ba za ta yi sallah a ɗakinta ba. Tana ɗakin da suke ta zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ban ga maganar malamai akan wannan ba, kuma shi yasa ban ansa tambayar ba, kuma ko yanzu din ma ba ni da wata ansa abin nan wanda ya samu imam abin nan muna bara. Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين لا تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دونا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة هي لك ربا ولا ما فيها صلاح إلا قضيتها وأنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Ƙarshe da aka yi sai hadisin wannan Imam Malik ya ce balagahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu wa'malu wa khayra a'malikum as-salati. Ko shine hadisin na ƙarshe. Wannan hadisin shi ma ingantacce ne, ya zo musnad daga hadisin Abdullah ibn Umar a wajen Ibn Hibban wajen Ibn Majah da kuma a cikin hadithin Baihaqi. Haka dalika ya tabbata daga hadithin Thauban, kuma Ibn Hibban ya inganta shi. Sai dai a ciki cewa yayi wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, ba cewa wa'malu ba, wa'lamu, wa'lamu maimakon wa'malu. Na'am, hadithi ne wanda yake ya inganta. Wannan hadithi na Abu Huraira, yushiku an yadriba an-nas akbad al-ibil fala yajiduna aliman a'lama min alim al-madina. Lokaci zai zo ya kusata, mutane za su rinka bugun hantar raquma, bi ma'ana wato za su daura sirbi fi tafiya ne nisa domin neman ilimi, ba za su samu malami da yake da tarin ilimi ba kamar malamin Madina. An ce wanda ake nufi da malamin Madina a nan wajen, kamar yadda malamai da dama suka faɗa, Imam Malik ne. Imam Malik ne, domin shi ne a zamaninsa ya zamanto shi kadai a Madina ya fita, ya zamanto fitacce. Kafin Imam Malik, duk wanda zai domin neman ilimi ba wajen mutum ɗaya yake zuwa ba. A ɗabakar malamansa Zuhri, Ibn Shihab al-Zuhri ba shi kadai bane, duk wanda zai zo Madina zai samu ilimi wajen Zuhri, kamar yadda zai samu wajen Abu Zinad, kamar yadda kuma zai samu wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Bukayr ibn Abdullah al-Ashaj. Haka in yazo tabakar malaman su akwai fuqaha us-saba'a. Amma a zamanin Imam Malik babu kamar sa a Madina. sai za ka duk wanda zai zo Madina neman ilimi a wannan zamani, to Imam Malik ya zo wajen Imam Malik ya zo. Shi yasa ne aka fassara hadisin da cewa shi ake nufi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wane ne ba, amma yana daga cikin alamomin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abin da zai zo ya faru a gaba. To kuma wannan abin ya faru a zamanin Imam Malik ne, mutane sun ɗaura sirri sun zo daga ko'ina, sassa ko'ina na duniya suka zo domin samun ilimi wajen Imam Malik. Shi yasa kaga Imam Malik yana rasuwa maza ba su ta yatsu a can, irin a can ƙasar Rasha Khorasan, mazhabar Imam Malik ta kai can a Nisabur, ko da ke Iran ce, Nisabur a cikin Iran ce, ta hanyar su Yahya ibn Yahya Nisaburi. Kaga a can ƙarshen gabas kenan, haka kuma a can ƙarshen yamma Tunis, a lokacin da ita ce ƙarshe Tunis, da kuma sannan Sfax su ma a can mazhabar Imam Malik ta yatsu ta hanyar su Ali ibn Ziyad, ta shiga cikin Spain, ta kai Misra, Baghdad, ko Basra, Sham, ko ina, duk wata hedikwata ta ilimin addinin Musulunci, duk wani babban birni sai an samu wani fitaccen ɗalibi daga cikin ɗaliban Imam Malik. Ba wai kawai ya je ya kai musu muwatsa ba, a'a ya kai ma hatta mazhabar Imam Malik da ra'ayoyinsa wannan garin. Shi yasa a farkon yaɗuwar mazhabar Imam Malik ai ba wai kawai ta tsaya ne a Madina da Misra da Afirka ba ne, a'a kusan akwai mazhabar, akwai Baghdadiyya, akwai Nisaburiyya, akwai Andalusiyya, akwai Ifriqiyya, Misriyya, Shamiyya, dukkan su akwai. Na'am. Cewarka hadisi sahihi ya zo wannan kuskure ne, hadisin ba sahihi bane. Hadisin cewa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah, babu alwalaga wanda bai ambaci sunan Allah ba, wannan ba sahihi bane, da yawa ma malamai ba su inganta shi ba. Imam Ahmad ma cewa ai ahsanu shay'in fil bab, hadisin da yafi kowanne kyau. In kuma malamai hadisi suka ce hadisi da yafi kowanne kyau, wannan ba inganta hadisin suka yi ba. Saboda haka wannan ba abin nan bane. Shi yasa din ne ma malamai suke cewa mustahabbi ne mutum yayi bismillah yayin da zai fara alwala, ba su ce wajibi ba. Inda hadisin ya inganta, da wannan dalili ne mai karfi akan wajibcin yin bismillah. Kamar duk da yake mustahabbi din ne, idan mutum yana cikin banɗaki bai kamata yayi ba, kamar yanda saboda banɗaki ba wuri ne da za a ambaci sunan Allah ba, tunda ambaton sunan Allah yana daga cikin alamomin addinin Allah, kuma Allah ya umarni da a ɗaukaka a girmama alamominsa. Saboda haka bai kamata, bai halatta mutum ya ambaci sunan Allah ba a cikin banɗaki, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana tsugune, aka zo aka yi masa sallama bai amsa sallamar ba, yace abinda yasa ya ki ya ambaci sunan Allah ne alhali yana cikin hali da bai cancanta ya ambaci sunan Allah ba a ciki. Aw kama qala alayhi salatu wassalam, sai abinda zai yi sai yayi a zuci, yayi bismillah a zuci. Na'am. Na'am. Me shafan kunni. Na'am. Za ka iya sallah da takalmi mana ba, ba abin da ya hana. Za ka iya sallah da hufi, kamar yadda za ka iya sallah da faɗe, za ka iya sallah da hufi, manzon Allah, za ka iya sallah da takalmi. To amma kar ka shigo mana masallacinmu da suke da kasar da takalmi ka ce za ka yi sallah. Don kuma in kai haka ɗin, duk da an ce ya halarta, kuma haramun ne kuma ka kawo dauɗa cikin masallaci. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi almasajid la yahillu fiha shay'un min hadhihi alqadurat, wayannan masallatai dauɗa din nan ba a santa a cikin musu. Saboda haka bai halatta ba ka kawo dauɗa cikin masallaci. Su ma a daɗin da aka halatta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku idan, ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci da takalminsa, to ya duba ƙasan ya gani in akwai dauɗa a ciki, ya goge da ƙasa, sannan ya shiga da takalminsa ya sallah da takalmansa. Kuma yake cewa ku saba ma ahlul kitab su sallah da takalmanku, domin su ba sa sallah da takalmansu. Duk wannan a masallacin da, masallacin manzon Allah, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ne da ƙasa. Kaga shi yasa a daren Lailatul Qadr, daren 21 da aka yi sallah, an yi mamakon ruwa abin nan rufin masallacin da ganyen dabino ne, saboda haka yoyo yake yi. Don haka da ya tashi da ya sujada a cikin ruwa da taɓo, yana yin sallama ya juyo goshinsa tabo da ruwa, kuma haka ya ganshi a cikin masalla a cikin mafarki, cewa ya ganshi cikin daren Lailatul Qadr yana sujada a cikin dare a cikin wato yumbu da ruwa. Dan haka ne aka gano cewa a wannan shekarar Lailatul Qadr daren 21 ne tunda ya gani a mafarki. To ka gani haka masallacin yake. To masallacin da yake da wannan ai ta babu komai dan ka shiga da takalmi, musamman an ce maka kafin ka shiga ka tsaya ka duba kasansa gani in akwai dauda kamar ka taka abin nan najasa ko ka taka kashin dabba ko makamancin wannan ka goge shi sannan ka shiga kai sallar ka da shi. To amma masallaci wanda yake an dauki mutum ma dan kawai ya share dauda a ciki, kai kuma ka zo ka rinka kawo dauda ciki, amma in kamar a fili ne a cikin sahara kaya za ka tafi sallah, ai kana cikin tafiyar ka aka sauka za a yi sallah, za ka yi sallah kan ciyawa ko kan kasa ko kan titi ko kan kwalta ko menene kai sallah ta kalmanka kwarai da gaske. Wannan suna ta tabbatar da shi. Za mu zo maganar wannan, za mu zo maganar safa. Safa ita ce ake ce ma aljawrabain, in Allah da mako mai zuwa za mu magana akan ta. Mutum yayin da yake alwala babu laifi ya yi magana, babu abinda ya hana mutum yana yin alwala ya yi magana ko ma ya yi wani aiki wanda yake da alaka da alwala din, kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa a abin nan, kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa idan ruwan da yake amfani da shi ya ƙare, babu abinda ya hana shi a cikin, babu abinda zai hana wannan, domin ita alwala ba ibada ce wadda aka ce ana buƙatar a yi kunuti a ciki ba kamar sallah. Amma magana yayin da mutum yake a tsugune, to shi wannan shi malamai sun yi magana akan cewa bai dace ba sabanin mutum yana wanka. In mutum yana wanka har yanzu ban ga wani dalili ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan rashin magana. Rashin sallama dai shi ya tabbata, an zo an wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune yana bawali, aka yi masa sallama bai amsa ba. Saboda haka babu laifi mutum ya yi magana. Amma kuma idan kuma aka duba aka ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsuguna yana bawali, yace masa itini bi thalathati ahjar, yace ka kawo min dutse guda uku, sai ya kawo masa dutse biyu da kashin jaki daya, sai ya jifa da kashin jakin yace hadharik itini bi hajar, sannan ya kawo masa wannan uku. To idan hadisin ba sarihi bane akan cewa a lokacin yana cikin bawalin nan, ihtimal a lokacin yana tsuguna din ne, ihtimali kuma ya zamanto a lokacin nan kafin ma ya fara ne sannan ya ce masa ya kawo masa. Amma dai ba wani dai har yanzu ban san wani hadisi sarihi wanda ya nuna kan cewa ba za a yi magana ba yayin da mutum yake yin tsugune. Amma yayin da mutum yake wanka magana babu laifi, tunda an wata lokacin fatuhu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wanka, Ummu Fatima radiyallahu anha ta suturce shi da mayafi, shi kuma yana wanka, Ummu Hani ta zo ta sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce marhaba bi Ummu Hani, sannan har ta yi maganar ta take cewa gashi nan na amintar da wani, kuma dan uwa na Ali ibn Abi Talib yace sai ya kashe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kad ajarna man ajabta ya Ummu Hani, wanda duk kika amintar da shi mu ma mun amintar da shi, kaga yana cikin wanka ne duk aka yi wannan tare da shi. Saboda lokacin wanka shi wannan akwai hujja sariha, amma lokacin tsuguno kuma wanka daban yake da qaba'ul haja, wanka daban yake da qaba'ul haja, tunda qaba'ul haja lokacin da yake qaba'ul haja yana zaune ne tare da shi dano sabanin wanka. Inna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-khushush muhtabara, wannan bandakuna da ake zuwa ya qaba'ul haja shaydanu suna wajen, suna halarta a wannan lokaci. Kamata yake amfani da sunan iyayensu, ud'uhum li'aba'ihim huwa aqrabu 'inda Allah, ku kira su da sunayen iyayensu, wannan shine yafi adalci a wajen Allah, shine yafi daidai. Amma a kira mace da sunan mijinta, wannan al'adar kafireci, sai dai idan an yi littari don a santa, babu laifi in an yi littari don a santa, amma ba wai dan ya zamanto wannan shine sunanta da za ta zamanto sananniya da shi ba, ko kuma a danganta ta ya zamanto ana danganta ta ga mijin nata kamar yadda za a danganta ta ga ubanta, tunda ita gidansu shine gidan iyayenta, ƴar wannan gidan ce. Amma wannan, amma mijinta kuwa matar gidan ce, matarsa ce, ba ta zamanto ƴar wannan gidan ba. Amma babu laifi idan dan sanar da shi, dan a sanar da ita ne. Inda wata ran an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Zainab ta zo tana neman a bata izini za ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ayyu zayani, wacce daga cikin zainabobin? Sai aka ce masa imratu ibn mas'ud, matar Abdullahi ibn mas'ud. Amma aka ce matar Abdullahi ibn mas'ud, amma mu ka san yanda ake faɗa, sai a ce kamar a ce Aisha, Aisha Kabiru, Kabiru kuma kamar yadda ake cewa Aisha ƴar Kabiru, haka za a ce Aisha matar Kabiru. Sai dai mu ba za mu ce matar ba, sai a kawai dangana ta zuwa ga sunan mijin nata. To anan kuskure yake, inda za a ce matar wane, to nan babu wani laifi a ciki, wannan babu wani rikici tare da wannan. Amma a danganta ta kamar yadda ake danganta ta ga iyaye, shine Allah ya ce kar a yi wannan sai ga iyaye wanda su ne ainihin wanda suka haifi mutum. Watan Rajab abin da ya zo na falalarsa shine cewa yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma, yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma, wanda waɗannan watanni masu alfarma dukkan abin da Allah ya fifita, to abin da ake so mutum ya kyautata ibada a ciki. Amma ba wata ibada ayyananna da aka ce ana yi ma watan Rajab, ba watan azumin tsofaffi ba ne, ba ma na yaran ba ne, ballanta na tsofaffin. Kowa in mutum ka so ka yi azumi, azumin da ka saba yi kana litin da Alhamis ka ci gaba da shi, amma babu laifi mutum ya yawaita azumi a wannan watan, saboda riwaya da ta zo a ahabbu siyam ila Allah shahrullahi al-muharram, azumin da yafi kowanne soyuwa a wajen Allah shine watan Allah na al-muharram. To in ka dauke shi akan cewa al-muharram yana daga cikin watanni masu alfarma, kamar yanda shi kansa Rajab yake daga cikin watanni masu alfarma da Dhulqa'dah da Dhulhijja, mutum ya azince shi da wannan niyyar da yawan azumi din, Allahu a'lam, ina ganin babu inkari akan sa. Amma ka ce wata ne wanda yake sai kai azumin sa gabaki daya, kamar yanda tsofaffi suke yi, da ake cewa azumin tsofaffi din, sannan kuma Sha'aban ne zamanto watan sallar su, kaga sun akasa watan da ake so azumin ya ta gabaki ɗaya, Sha'aban din ne, watan sallar tsofaffi shine na azumin, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumin Sha'aban gabaki ɗaya, kamar yanda Aisha take, kana yasumu Sha'aban illa qalila, yana azumin Sha'aban gabaki ɗaya sai kaɗan. A wata riwaya ma take kana yasilu Sha'aban bi Ramadan, yana sadar da Sha'aban da Ramadan, ya azumin Sha'aban gabaki ɗaya sannan Ramadan din ya shigo ya ci gaba da azumin Ramadan ba tare da ya yanke ba ma. To in mutum ya, in mutum wannan shine wanda sunna ta tabbatar da shi. Amma kaga inda bid'a take warware addini, ka je kai ta azumi a cikin watan Rajab, amma Sha'aban din in yazo kuma kai ta biki wai sallar ka ce sallar tsofaffi ce wannan, ba za ka yi azumin ba. Kuma shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin, abinda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin sa ne falalar take. To haka duk mutumin da yake son ya rayar da sunna ya hakura da yawaita azumin tukuna sai watan gobe, ko watan Sha'aban, sannan ya yawaita shi. Sunansa Abdullah, sunansa Abdullah ibn Uthman, Abdullah ibn Uthman, sunansa Ibn Abu Bakar kenan, amma ya shahara da kunyarsa. Na'am. Ya halatta azumin nafila ranar Asabar, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya azumin Juma'a shi kadai, sai dai ko yawman qablahu ko yawman ba'dahu, rana ɗaya kafin sa ko rana ɗaya bayan sa. Inda ba azumi ranar Asabar ba zai ce ayi ba, amma waɗansu malamai suna ganin ba azumi ranar Asabar ranar Lahadi, saboda akwai hadisi na Ummu Salama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hali da azumi ranar Asabar ranar Lahadi. Waɗansu malamai sun ce hadisin bai inganta ba, amma wanda suke ganin ingancin sa sun yi riko da wannan. Na. kasan abin nan ba shi fa asali yin zakara nan ba shi ba wata matsala ce fa mai abin ba abin da ya hana a yi in akwai bukata ba abin da ya hana a yi kuma